إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مستدوى أولا يمتي نرانا رؤوكو قوة رمضان هجرة تدبو دادري هدد أربعين دبوكي ودى تيدي دي درانا أشرن قوة بيو شكرا تدبو بيو دا أشرن دشيرة ميلادية يوزامي مجلسي نؤوكو cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin suratu zumar wanda muke a cikin watan azumin ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah zamu tashi aya ta 32 a cikin suratu zumar amma kafin mu tashi kafin mu mu fara tafsirin zamu amsa tambaya daya da aka turo wannan tambaya tace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mace ce jinin al'adar ta ya dauke kafin a kira sallar asuba sai ta yi wanka bayan an yi kira ta yi sallar asuba ya azumin nata ya azumin ta na ranar tace NB dama ta dauki niyya da daren akan cewa idan ya dauke za ta dauki azumi nan idan mace jininta ya dauke kafin hudowar alfijir to azumin wannan rana ya hau kanta domin ta samu tsarki ta fita daga jinin al'ada abinda aka dauke ma mace mai al'ada shine an dauke mata azumi an dauke mata azumi idan tana ganin jinin al'ada ta in ba ta da tsarki kamar yanda yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wato an tambaye ta yaya mata masu al'ada ake umartar su da su rama azumi amma ba a umartar su da rama sallah sai raddi ta amsa akan cewa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su saboda haka matsawar mace tana cikin al'ada ba za ta yi azumi ba amma yayin da ya zama to jinin ta ya dauke kafin a kira sallar asuba to wannan tana la'akari da cewar kiran sallar asubar da ake yi lokacin hudowar alfijir wato ladanin yana da yana bin lokaci idan lokacin hudo in alfijir ya keto lokacin yake kiran sallah yayi as-salatu kamar yanda yake shine asali shine abinda kuma sahihiyar fahimta na lokacin da ake yin as-salatu to in ta san ladanin haka yake to daga zarar ya dauke ko ba ta yi wanka ba za ta yi azumi saboda shi wanka ba sharadi bane na ingancin niyyar azumi daukewar jinin shine ingancin shine tsarkin tunda Allah ta'ala ya ce wai wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki tsarki a nan jinin su ya dauke fa idza tatahharna to idan suka yi tsarki wato suka yi wanka fa tuhunna min haythu amarakumullah to wannan wanka sharadi ne na yin sallah amma ba sharadi bane na kudurta niyyar azumi ko tashi da azumi dan haka tunda ka riga ta yi niyyar akan cewa in jinin ta ya dauke za ta tashi da sallah duk da yake niyya ce wanda yake an yi ta'aliqi amma ta'aliqi ne ratayawa ne da abu wanda yake tabbatacce wanda zai zo wanda shi da shine shari'a ta rattaba hukunci dan shari'a ta rattaba hukunci akan cewa in mace ta ga tsarkinta za ta yi azumi saboda haka da ta rataya shi akan wannan sharadi na shari'a ya inganta saboda haka wannan rana za ta yi azumi duk da yake ba ta yi wanka ba sai bayan hudowar alfijir Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimin fiqhu a addininsa bismillahir rahmanir rahim
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
نعم. الله جل وعلا يقول فمن أظلم ممن كذب على الله وأنني يفي zalunci daga wanda yayi ma Allah ƙarya yayi ƙarya ga Allah wa kazzaba bis sidqi id jaa kuma ya ƙaryata da gaskiya da zuwan ta gare shi wato nan da nan da ta zo gare shi ya ƙaryata da shi alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin to yanzu babu wajen zama a cikin jahannama ne ga kafirai a akwai wajen zama a cikin shi yayin da Allah madauka wannan ayar tana da sila da ayar da ta gabata kuma innakum inda rabbikum taftasimu sannan ku za ku yi husuma a gaban ubangijinku a wajen ubangijinku domin wannan cewar za mutane bayi za su yi husuma a gaban Allah ishara ne ga cewa Allah zai yi hukunci Allah zai yi hukunci a gare su to a cikin hukuncin da Allah madaukakin sarki zai yi shine a tabbatar da zaluncin azzalimi da adalcin mai adalci to wane ne yayin da aka yi masa hukunci zaluncin sa ya bayyana yafi wanda yayi ma Allah ƙarya zalunci yayin da aka yi hukunci a gare a wato a gaban Allah a gare shi yayi ma Allah ƙarya mimman kazaba alallahi wato wanda yayi ƙarya ga Allah ta hanyar ya nasab ya danganta abokin tarayya ga Allah bayan kuma shine madauka shine ya halicci komai ko ya danganta da ga Allah bayan shi Allah mawadaci ne bai riki da ba ba a haife bai haifa ba ba a haife shi ba bai riki mata ba ballantana a ce yana da da ko ya danganta Allah da sifa wadda take bata dace da shi ba na wato miyagun sifofi yayi ilhadi ko yayi ilhadi a cikin sifofin Allah yayi tashbihi yace yana da sifa ya kamanta sifar Allah da sifar wani daga cikin halitta ko kuma yayi inkarin sifa daga cikin sifofin Allah yace Allah ba shi da ji Allah ba shi da gani ko kuma Allah bai yi zance da alqur'ani ba zancen Allah bane ko yayi inkarin yayi inkarin sunayen Allah yayi ilhadi a cikin sunayen Allah ya sanya ma wani suna irin na Allah kamar yadda mushrikai sukan sanya gunki da sunan Allahta wato ta matan Allahu wannan duk yana daga cikin yin wato kirar ƙarya ga Allah haka zalika wanda ya ƙarya ga Allah yace Allah ya bada ya fada abinda bai fada ba wanda yace Allah ma wanda ya dangan wanda ya wato yace Allah ya fada abu alhali Allah madaukakin sarki bai fada ba ko kuma Allah yayi umarni da abu alhali Allah bai umarni da shi ba ko Allah ya hana abu alhali Allah bai hana abu ba to wanda yayi wannan ko bisa jahilci ne ya zamanto azzalimi ya zamanto babu wanda ya kai shi zalunci ballantana kuma in yayi yana sani amma idan yayi shi bisa jahilci jahilcinsa ba uzuri bane dan girman Allah ya fuka ce zaka yi wani abu zaka faɗi wani abu dangane da Allah abinda yake baka da ilimi a kansa kai jahili ne ka faɗa abu dangane da Allah wannan ya nuna rashin ganin girman Allah da wasa da Allah saboda haka babu wanda yafi wannan zalunci a wajen babu wanda yafi wannan zalunci mutlakan a cikin halitta Allah ta'ala yace qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun na karshe ce kada ku fadi da kuma daga cikin abinda Allah ya haramta abinda kadai Allah ya haramta yace al-fawahish abubuwa ayyuka miyagu munanan ayyuka ma zahara minha wa ma batan wanda ya bayyana da wanda ya buya wal ithma da laifi wal baghy da zalunci wa an tushriku billah da kuma ku shirka da Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wata hujja akansa ba wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu da kuma ku fadi wani abu akan Allah abinda ba ku da ilimi akansa saboda haka mutum ya fadi wani yayin Allah ƙarya a bisa jahilci wannan bai fitar da shi daga zamantowa mafi zaluncin mutane ba domin bai ga girman Allah ba haka dalika yana daga cikin fadin magana akan Allah abinda Allah madaukakin sa wato mutum yayi ma Allah madaukakin sarki ƙarya ya fadi wani abu dangane da wato ƙarya a cikin mafarki domin ƙarya a cikin mafarki musamman idan mafarkin yana da alaka da wani abu na addini wannan yana daga cikin yi ma Allah ƙarya domin kamar tabbatar da shari'a ce ga wanda yake ba shi da haƙƙin ya tabbatar da shari'a shari'a Allah ne kadai yake da haƙƙin yin shari'a to mutum ya ce yayi mafarki a cewa duk wanda yayi kaza ko duk wanda ya karanta kaza ko duk wanda yayi azumin kaza abu kaza zai faru yayi wannan da'awar bayan kuma bai gani ba to wannan yana daga cikin yi ma Allah ƙarya domin shi mafarki wanda ya mafarki kamar yanda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bangare ne daga cikin bangaren annabci kashi daya ne cikin 46 na annabci kamar yanda yazo a ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Malik da ake masa magana akan mafarki akan mutum zai iya fassara shi yanda ya ga dama yace yana wasa da annabci ne to kaga wanda zai yi ma Allah ƙarya wanda zai fada abinda Allah wanda yayi ma Allah ƙarya akan abinda yake dangantuwa da annabci wannan yana daga cikin kirar ƙarya ga Allah wa kadzaba bisidq kuma ya ƙaryata da gaskiya ibja'a yayin da gaskiyar nan ta zo masa mecece gaskiya ita ce abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato bayan yayi ma Allah ƙarya kuma ya ƙaryata gaskiya saboda haka ya hada wato sharrin guda biyu yayi ma Allah ƙarya ya zo da wani abu daban wanda ba na Allah ba na Allah da ya zo kuma ya ƙaryata shi saboda haka kaga zaluncin sa ya bayyana shi yasa sigar bayanin bata zo a sigar ba da labari ba Allah bai ce ba wanda yafi zalunci bisa wanda ya kira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo masa sai ya zo da bayanin a sigar istifhami a sigar tambaya wanda duk wanda ake masa tambaya daga yayi tunani zai ga kan cewa babu wani wanda yafi wannan zalunci domin idan ka tsaya kai tunani babu zaluncin da ya kai wannan zalunci ne a janibin Allah domin ka dangana ma Allah abinda yake ba nasa ba abinda yake bai cancance shi ba to kuma wannan shine ainihin zalunci ka sa abu ba a mahallinsa ba idan kai ma Allah ƙarya kuma na Allah ka ƙaryata shi saboda haka wannan zalunci ne ga janabin Allah jalla wa ala da wato da inkarin tauhidi da tabbatar da shirka haka zalika zalunci ne ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ƙaryata annabcinsa ka ƙaryata manzancinsa kuma kun san ɗaya daga cikin abin da yake za a tambayi mutum kenan a cikin tambayar kabari menene fadinka akan wannan mutumin da ya zo muku to wato akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu zalunci ga mutum wato da ya kai kai zalunci a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ƙaryata shi zalunci ne ga alqur'ani ta hanyar ƙaryata alqur'ani da danganta alqur'ani ya zuwa ga ƙarya da cewa labarurrukan mutanen da ne haka nan zalunci ne ga bayin Allah muminai saboda ka cutar da su domin wannan wannan ƙaryata Allah da ƙaryata sakon Allah shine yake kaiwa ya zuwa ga cutar da mu'minai ka cutar da su in ma ta hanyar yi musu ba'a ko ta hanyar yi musu izgili ko ma ta hanyar azabtar da su akan sun yi imani sun bar addinin da kai kake ganin shine addinin iyaye da kakanni saboda sannan kuma zalunci ne ga kai kanka domin ka bijirar da kanka ya zuwa ga azaba ta dindindin azabar wuta saboda haka ka cuci kanka da kanka sannan kuma zalunci ne ma ga tsarin halittar Allah domin yayin da ka faɗi ƙarya ga Allah ka ƙaryata kuma abinda Allah ya kawo tsarin halittar Allah ka riga ka gama rusa shi tunda Allah ya tsara halittarsa a bisa hikima to kai inkarin hikimar ka kawo abin da yake na ƙarya ka sanya shi a bigiren hikimar saboda haka ka cutar da mutane ka jefa su a cikin daji sun kasa fahimtar halittar Allah sun kasa fahimtar tsare-tsaren Allah sun kasa fahimtar dokokin da Allah ya gudanar da halittarsa a kai to duk wannan in ka tsaya kai tunani sai ka ga babu zaluncin da ya kai wannan to sannan kuma mu lura Allah ta'ala da yace wa kazzaba bis-sidqi iz ja'a iz innan wato zarafi ne na zamani da ya wuce wato gaskiyar tana zuwa masa sai ya ƙaryata ta bi ma'ana bai tsaya yayi zurfin tunani ya duba ba wato yayi gaggawa ana gaya masa sai ya ƙaryata bi ma'ana son zuciyarsa yayi domin wanda yake tunani domin ya gani ya karba ko kar ya karba to kun san cewa wannan ba wanda zai bi son zuciyarsa bane tunda idan ya bayyana wato ta'anni wato sannu da yayi da ya tsaya yayi tunani yayi duba da hankalinsa yayi la'akari da abin da aka gaya masa wannan shine wanda gaskiya in ta bayyana a gare shi zai karba amma wanda daga an faɗa zai ce aha ku kyale su mun riga mun saba da jin wannan zancen banza ne to kaga wannan shine alamar kafiri mai girman kai mai bin son zuciyarsa to shi yasa sai Allah yace wa kazzaba bis-sidqi iz ja'a ya ƙaryata da gaskiya nan take da tazo masa kuma wanda yake nuna kan cewa in ka ji zance kada kai saurin hukunci a kansa sai ka yi tunani Allah ya baka kwakwalwa ya baka hankali dan ka auna domin hankali yana iya riskar gaskiya yana iya gane ƙarya yana iya riskar amfani yana iya gane cuta yana iya riskar shiriya yana iya gane bata to kai amfani da wannan hankalin da ya baka wanda shine ya baka makamin ka na kasancewar khalifan Allah a bayan kasa ya hore dukkan abin da ke cikin sama da kasa a gare ka saboda wannan hankalin ne da ya baka to idan ko ba za ka yi amfani da hankalinka ba wajen sanin gaskiya da sanin haƙƙin wanda ya baka wannan hankalin to kafi kowa zalunci hankali Allah bai baka ba don ka tsara jin daɗin duniya ka tsara wato bin shahawace da zancen da soyace-soyacen zuci Allah ya baka hankali ne don ka gane gaskiya kai aiki da ita ka gane ƙarya ka dusance ta to da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewar idan an yi husuma wato Allah zai yi hukunci to ga hukunci na farko shine waɗanda suka fi kowa zalunci to Allah maɗaukakin sarki bai faɗi wani abu wanda za a yi musu a nan duniya ba don haka ka daina ɓata lokacinka da wanda suka yi inkari ko wanda suke ɓata wanda suke yaɗa ɓata suke yaɗa wato ɓata a cikin mutane suke inkarin alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daina ɓata lokacinka da yi musu tahdidi abu kaza zai same su zame musu kaza kar ka ɓata lokacinka da wannan kaga abin da Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin shin a cikin jahannama babu wajen zama ne ga kafirai akwai to ta ishe su wannan shine tahdidin Allah shikenan jahannama yaslawnaha jahannama ce da za su kono a cikin ta wannan shine tahdidin Allah shine ban tsoron Allah zalika yuhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun wannan shine Allah yake tsoratar da bayinsa da shi ya ku bayina ku ji tsorona lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kaga haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan surar a cikin sumunin da ya gabata haka muka haka aka haka Allah madaukaki ya ambata fa bashir ibada Allah madaukakin sarki yace kulli inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim man yusrab in qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim man yusrab anhu yawma idhin faqad قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل إتتي آية دنكيني لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده وتسنادا وتئنوي نوتا أسمد فيه a ƙasa ma suna da shimfudu na inoyi na wuta a ƙasa da su to wannan shine Allah yake tsoratar da bayinka da shi tsorata kakka tsoratar da bayinka da wani abu wanda wani zai musu na mahluki a nan duniya ka bar su da Allah akan abinda suke ne kira ma Allah ƙarya da fadin abinda Allah bai faɗa ba to bayan Allah ya faɗi waɗannan to sai kuma Allah ya faɗi kishiyar su kamar yanda yake dabi'ar alqur'ani misali mai biyantawa yace wallazi ja'a bis-sidq wanda ko yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da gaskiyar ulaika humul muttaqun wadannan sune masu tsoron Allah wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da gaskiya kamar yanda Allah madaukakin sarki yace bal jaa bil haqq wa saddaqa al mursalin a annabi bari annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da gaskiya kuma ya gaskata manzanni yayi masa shaida akan wannan yace wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana daga cikin manzanni ya rasulullah to wanda yazo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya gaskata da ita gaskiyar bihi din zai koma da allazi jaa bis-sidq kuma zai iya komawa ya zuwa ga as-sidq wallazi jaa bis-sidq wato wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskata da shi wanda yazo da gaskiyar ko kuma da ita gaskiyar sai dai mu a Hausa gaskiya sama tace shi yasa ba zai bayyana ba amma a Larabci da gaskiya ita gaskiya namiji ce a Larabci saboda haka wasaddaqa bihi zai iya zamantowa ya gaskata da shi wanda yazo da gaskiyar ko kuma ya gaskata da ita gaskiyar wannan ishara ne ya zuwa ga muminai waɗanda suka gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka gaskata gaskiyar da yazo da ita kowanne daga ciki yana lizimtar daya duk wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata da gaskiyar da yazo da ita haka duk wanda ya gaskata da gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ita ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan Allah yace ulaika humul muttaqun waɗannan sune masu tsoron Allah sune masu taqwa waɗanda Allah yace suna amfana da alqur'ani yace qur'anan arabiyyan ghayra bi'iwajin la'allahum yattaqun qur'ani balarabi ba ma'abucin karkata ba domin su samu tsoron Allah wato waɗannan sun samu tsoron Allah domin yayin da Allah yayi hukunci mafiya zalincin azzalumai sun bayyana to sannan kuma akwai waɗanda suke akasunsu sune mafiya adalcin bayi sune masu tsoron Allah to sai Allah ya ambace su da sifarsu kuma idan ya tabbatar musu da cewa sune masu tsoron Allah wanda yazo da gaskiya an fassara shi da cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi wanda ya gaskata shi an fassara shi da cewar shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu kamar yanda at-tabari ya ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali ya fassara wannan ayar da cewa allazi jaa bis-sidqi yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ya gaskata shi abubakar radiyallahu anhu to ina in shi'a da suke fadan maganganu akan wanda yake wato shaci fadi suke nuna kan cewa kamar sayyidina Ali tsakaninsa da sayyidina Abubakar wato kamar hannayen riga ne gashi ya tabbatar ma ya fassara wannan ayar da cewa sayyidina Abu Bakr ne duk da yake wannan ayar wato ta za ta tabbata akan duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya bi tafarkin ta ya shiga cikin wasaddaqa bihi haka zalika wallazi jaa bi sidq wanda yazo da gaskiya ya hada duk wanda ya kira ya zuwa ga tauhidi ya kira ya zuwa ga barin shirka ya zamanto ya zo da gaskiya kuma ya gaskata da gaskiyar da yazo da ita saboda haka wannan ayar duk da yake an fassara ta da hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kebantattun sahabbai amma ta game dukkan wani mumini mai kira ya zuwa ga tauhidi mai kira ya zuwa ga gaskiya Allah ya sifanta su da cewa shi ma waɗannan sun shiga cikin jerin gwanan almuttaqun masu tsoron Allah to sannan sai Allah ya faɗi sakamakon su kamar yanda can yayi ishara ga sakamakon waɗancan Allah ya ce waɗannan lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so nan ga ubangijin su wannan inda rabbihim a wajen ubangijin su wannan usubi ne a larabci da yake nuni akan iltizam kamar idan ka ce ma mutum laka asharatun indi kana da dinari 10 a wajena ai na lizumci kai na cewa zan baka dinari 10 to kamar nan Allah yana cewa na lizumta ma kai na zan ba su duk abin da suke so domin ma ya sha'una ma dinnan wato tana daga cikin alfazul umum a wajen malaman larabci lafazi ne da ya gama komai wato dukkan wani abu da suke so suna yana tabbata a gare su abinda duk suke so Allah madaukakin sarki zai ba su kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu hadisin nan mai tsawo a cikin Bukhari da Muslim na hadisin shafa'a da shiga da shigar ɗan aljanna aljanna na ƙarshen da zai shiga aljanna Allah zai ce masa tamanna kai buri sai ya ce Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza har sai Allah ma ya tuna masa ya ce au kaza ko kaza fa sai ya ce eh da kaza ma ya ce ko kaza sai ya ce eh da kaza ma har Allah ne zai tuna masa hatta idan qat'at amhu anhu lumul amani har sai da buri ya riga ya yanke masa ba shi da wani abu wanda zai yi buri to sai Allah ta'ala ya ce ma dan adam yace laka zalika wa mithluhu ma'ahu duk kana da wannan da kwatankwacin sa tare da shi sai Abu Sa'id al-Khudri yace to ai ni naji wannan hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi laka zalika wa ashru amsalihi kana da wannan da ninkin 10 na wannan sai Abu Hurairah yace ni dai biyu naji yace to ni naji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila ba za ka iya suranta irin wannan ba saboda zuciyarka a nan duniya ai ba za ka suranta irin ni'imar da Allah ya ba ma mutumin duniya ba mutumin duniya irin ni'imar da Allah ya ba shi irin ni'imar wanda zai yi shekara 60 70 80 ce kaga ni'imar wanda kuma shi zai yi shekara ta dindindin sai za ka kamanta ta ya za ka ba ka taba fahimtar ta ba za ka taba ganewa ba saboda haka wani lokaci sai ka ga wato waɗansu suna nema su kamanta irin halin ƴan aljanna da irin nanan duniya kamar an ce mutumin da Allah ya shigar da shi aljanna alhaqna bi wato Allah zai shigar da su wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wanda suka yi kyakkyawan aiki daga iyayensu da matansu to kaga mata idan suka je to wace ce uwar gida wace ce amarya wace ce za ta zamanto ita ce take da asalin wadda kuma ba ta da asalin kamar yadda wata daga cikin ƴan uwanmu take cewa wai ita uwar gida ita za a ba mu mutum na asalin amma ita amarya da sauran matan su kwafe za a yi sai a ba su kwafensa amma ita ce za a ba ta na asalin an shiga aljanna to wannan duk tunanin irin yadda tsarin rayuwar duniya yake ne tsarin rayuwar lahira daban yake ga baki daya kaga ai hankalin mutum ba zai iya suranta kan cewar a ba mu mutum kwatankwacin duniya ba ga baki dayanta saboda nan tunaninka ba zai iya suranta wannan ba dan duk gidajen da ka mallaka karkashi dai a gida ɗaya zaka iya kwana a gida ɗayan ma kuma a gado ɗaya zaka iya kwana in ka an zuba maka fililluka da yawa akan filo ɗaya zaka kwana
to nan duniya kenan amma lahira ba za ta iya suranta yaya take ba to shine Allah madaukakin sarki kanga yana daga cikin gwanintar alqur'ani sai Allah ya fassawo shi a dunkule amma zai iya suranta maka ka hangi me ake nufi dukkan abin da wato kuke dukkan abin da suke so suna da shi a wajen ubangijinsu zalika jazaul muhsini wannan shine sakamakon masu ihsani Allah bai ce zalika jazaohum ba wannan shine sakamakon su duk da yana magana akan su ne amma saboda Allah yana so ya bayyana kan cewa su ne masu ihsani masu sifantuwa da wannan sifar su ne wanda suka kai kimma matuka wajen ibada domin al-ihsan shine matukar kurewa wajen kyautata ibada an ta'budallaha ka'annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yara in baka kasance kana ganin sa ba shi yana ganin ka wato waɗanda suka zo da gaskiya kuma suka gaskata wanda ya zo da gaskiya din to sune suka kai wannan ba su takawa sune suka kai kimma wajen wato kyautatawa sun kyautata tsakaninsu da Allah sun kyautata tsakaninsu da halittar Allah kuma Allah ya bayyana wannan domin ya nuna cewar sakamakon da Allah ya ba su saboda ihsanin su ne hal jazaul ihsani illa al ihsan shin sakayyar ihsani bai zamanto ihsani ba ya zamanto ihsani da kuma na uku dan Allah ya nuna kan cewa duk waɗanda suka yi ihsani su ma sakamakon su kenan kaga da Allah ya ce zalika jazaohum in aka fassara ayar da cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ɗan baya sai su dauka wannan wani keɓantaccen sakamako ne da su ne kadai za a ba ma amma da Allah ya ce zalika jazaul muhsinin ya bude kofar ga duk wanda zai yi ihsani yayi to shi ma haka za a yi masa to sannan Allah ta'ala ya ce li yukaffirallahu anhum aswa allazi amilu Allah zai ba su wannan sakamako ne domin ya kankare musu ya rufe musu mafi munin abin da suka aikata wato ya at-tafsir shine rufewa wato ya zamanto kamar basi ba mafi munin abin da suka yi to Allah ya yafe musu Allah ya ba su wannan sakamako ne domin ya yafe musu mafi munin abin da suka aikata to in ko ya yafe musu mafi muni abin da yake mummuna bai kai mafi muni ba aimin babu aula Allah ya yafe musu to wannan yana daga cikin ihsanin Allah mafi munin abin da suka yi shine ga waɗanda suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkan abin da suka aikata wato mafi munin abin da suka aikata idan kafin su shiga musulunci ne na kafirci to musulunci yana yafe dukkan abin da ya gabace shi in kuma bayan musuluncin abubuwan da suka aikata martabar sahabbancin wato sohba din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sanya duk abin da suka yi Allah ya yafe musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da Hatib ibn Abi Balta'a ɗaya daga cikin waɗanda suka je yakin Badr ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mushrikai dan yana neman ya yi musu abin da za su tsare masa ƴaƴansa da dukiyoyinsa da ya bari a Makka Sayyidina Umar ya ce zai sare masa wuya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya sanar da kai cewar Allah ya dubi waɗanda suka yi yakin Badr ya ce musu ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku wato duk wani abu da suka yi mafi munin saboda wannan imanin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo da shi suka kasance tare da shi martabar da suka samu na kasancewarsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam an yafe musu dukkan abin da suka aikata to waɗanda suke kuma ba sahabbai ba waɗanda suka zo baya to su kuma akan kauna ne Allah zai yafe musu mafi munin abin da suka aikata wato wanda yake ba shirka ba domin Allah baya yafe mu mutum abin da yake ya aikata na shirka amma kaba'ir to waɗannan shi ma Allah madaukakin sarki yana yafe musu idan ya so amma ba a tabbatar da cewa Allah ya yafe mu mutum kaba'ir sai idan ya tabbata a cewar ya tuba in ya tuba sai Allah ya yafe masa amma in bai tuba ba to yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe masa ko ya yafe masa daga kansa jalla wa ala ko wato shine ya nuna masa yace kai kaza an bayyana na tona maka asiri yace a Allah ka rufa min asiri yace to no yau ma ba zan tona maka ba je kana yafe ba Allah ka sa mu a cikin ko kuma da ceto yace ku ceci wannan ya sa mala'iku ko annabawa ko salihan bayi ko kananan yara ma ƴaƴanka waɗanda ba su taba zanubi ba an kama shi za a kai shi wuta sai Allah ya ce je ka cece shi sai je ce ku bani shi sai a cece shi to duk wannan ga mu'mine kenan wayajziyahum ajrahum kuma ya saka musu ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wato Allah zai zabi mafi kyawun aikin shine ya zamanto sikelin yadda za a rinka baka lada wato in Allah ya kashi baka lada sai ya duba a cikin sallarka wacce ce tafi wacce ce kafi khushu'i sai a ce duk sauran sallolin ma an baka ladan wannan sallar sakarincin Allah ke daka kai kokari ka samu sallah kyakkyawa ko daya ce ko daya ce wanda baka zancen zuci a ciki to idan Allah ya tashi baka ladan sallah wannan zai dauko sai ya baka dukkan sallolin sai ya zamanto ita ce zai baka zai zamanto shine sakamakon sallolin da kai ya wannan shine karinci to sannan Allah ta'ala ya ce
sallahu bikafin abada ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
الله يكفي أليس الله بكاف عبدا ينزو Allah ba shi ne ma'ishin bawansa ba, Allah shi ne ma'ishin bawansa. Wa yuhawwifunaka billadhina min duni, kuma suna tsoratar da kai da waɗanda suke koma ba shi ba su ne gumakansu. Wa man yudlilillahu fama lahu min hadi, wanda duk Allah ya ɓatar da shi babu mai shiriya a gare shi. Wato yayin da Allah maɗaukakin sarki ya buga misali ya ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin, kaga duk wanda yake shirka ai an kawo masa abin da yake zai yi kwatake zai rasa abin da zai ci, domin hal ya sauya ne matsala daidai ne su. Saboda haka ya bayyana cewa mai shirka wato mai shirka wawa ne, mai shirka jahili ne, mai shirka azzalimi ne. To kaga wannan ga waɗanda suke ganin suna da izza ta kafirci, tunda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka ba shi da ƙarfi kamar yanda su suke da ƙarfi, ba shi da shi da mabiyansa ba su kai yawan su ba. To shine kuma yake fito yake faɗan wannan gaskiya wadda take makure su a cikin hujja. To wannan sai ya sanya su some masa tahdidi, zami maka kaza. Daga cikin abin da suke faɗa kamar yanda ya zo a cikin a tafsirin Qurtubi, duk da yake ban ga riwaya daga gare shi ba, suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suna bashi tsoro, suna cewa duk kai faka jin tsoro kar tabin hankali ya same ka daga iyayen gidin mu su fushi da kai su je su shafe ka, suna da innan su ta shafe ka. Irin wannan dai yanda yake kafirai suke yi, kamar yanda suka yi ma annabi Hud, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, mu muna ganin waɗansu daga cikin iyayen gidin mu ne suka dan taba ta da wani abu mummuna shine hankalinka ya tabu kake yin wannan to haka suke shine Allah yake cewa kafin ma ya ce suna tsoratar da kai da wani Allah to Allah bai ishe ka ba sai Allah ya so ma fada yake shin Allah ba ma ishin bawansa bane nan an sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ta cewa shi bawan Allah ne wanda yake ita ce sifa da tafi komai wato buwaya tafi komai daukaka da bayyana matsayi cewar bawa ne na Allah saboda haka ko Allah zai kara bawansa abinda yake na Allah ba wanda yake ya taba shi to shine Allah yake shin Allah bai zamanto maishi ga bawansa ba ya zama ariwa a kira'ar Abu Amr al-Basri yace alaysa Allahu bikafin ibada alaysa Allahu bikafin ibada shin Allah ba maishi ne ga bayinsa ba to mu'mine ma sai aka shigar da su a bisa wannan kira'ar har kansu kansu mu'mine wato tabbatar musu ne da kan cewa Allah ya isar musu wato Allah ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya isa kan ya isar masa wanda ko Allah ya isar masa wa kuma yake bukata to sannan kuma a ce suna tsoratar da kai da wanda yake ba Allah ba shi yasa annabi Hud yace qul inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'a kamar annabi Nuhu shi ma yake fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya yace ku tara al'amarinku da shuraka'a din naku goma kan naku duk ku tara su sannan ku yi min kaidi kar ma ku saurara mu to haka annabawa suke wajen kalubale akan imani dan wani ya ce maka yana da wani yana da wani sirri ko yana da wani abokana ka da ya bashi wata laya ko ya bashi wani abu ka ba ma bokan ba da shi da aljannin nasa duk su zo su haɗu hasbunallahu ta'ishi to shine Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan to sai kuma Allah ya bayyana wato wautar waɗanda suke tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah yace to duk wanda Allah ya batar babu mai shari'a a gare shi in ba wanda Allah ya batar ba yaushe za ka tsoratar da mutum da gunki wanda yake gunkin da idan ka shiga cikin ruwa kaga ruwa yana ambaliya nauyi yayi nauyi jefar da shi take a cikin kogi ko kuma in ka zo ka sanya masa dabino kuda yazo yana shan dabinan ba zai iya kore ma kansa dabinan kudan ba kuda zai zo ya tarayya da shi bai sai ya hana kuda ci ba to amma wannan shine zaka ce shine har zaka tsoratar da wani shi to amma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yahdillahu fama lahu min mudil wanda ku duk Allah ya shiryar da shi babu mai batarwa a gare shi to sannan Allah ta'ala yace wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard kuma wallahi ya rasulullah idan ka tunka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna allah zasu ce maka Allah zasu ce Allah ne wato saboda abin da yake a bayyane yake cewa su ma ba su ce gumakansu su su halitta suka halicci sama da ƙasa ba sun tabbatar da tauhidur rububiyya cewa Allah shine kadai yake halitta shine kadai ya halicci sammai da ƙasai to kuma nan an ce ba a ce da zaka tambaye su kulli man ma fi samawati wal ard ba haka aka tambaya ba abinda ke cikin sammai da ƙasa na waye nan sai aka ce na wane ne ya halitta saboda ita halitta ita ce wadda take bayyanar kan cewar ya ke banta ban farasa alaysa allah bi azizin bi intiqam yanzu Allah ba shine mabuwayi mai ukuba mai azabar ramuwa ga waɗanda yake suka taba waliyansa ba Allah shine bala Allahu azizun dun tiqab wato Allah mafishin Allah ba mabuwayi bane wannan kun ga Allah bai fada ba yace Allah mabuwayi ne mai azabar ramuwa a'a sai ce shin Allah ba mabuwayi bane saboda buwayar Allah a bayyana take wato al-aziz shine wanda yake ba isa a kai gare shi ba waye sai ya kai ga Allah ballantana yace zai yi rigima da Allah kuma Allah ma'abucin intiqam ne al-intiqam ita ce ukubar ramuwa ga magauci wanda ya taba ka ya taba wato waliyanka shi ma ka taba shi karama ma waliyanka to Allah mai ukubar ramuwa ne ga waɗanda suka taba waliyansa saboda shi ma wannan a bayyane yake Allah ya halakar da Adawa sun sani, Allah ya halakar da Samudawa sun sani, Allah ya halakar da mutanen Annabi Lot, wa innakum latamuruna alaihim musbihin, duk sun san wannan. Saboda haka wannan sifa ta Allah sun santa. To sannan Allah yake da zaka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa, an ambaci halitta, saboda halitta tana daga cikin kebantaccen sifan rububiyya, dan babu mai yin, babu mahalicci sai Allah, babu mahalicci sai Allah jalla wa ala. Shi yasa a ayoyi da dama Allah madaukakin sarki yake ambaton halitta, am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi, koko sun sanya ma Allah iyayen wato abokan tarayya ne da suka yi halitta irin halittar Allah, har halittun suka rikice musu, suka kasa gane wanne ne na Allah, wanne ne ba na Allah ba. Akwai wannan? Za ka rikice ka ce ga wata halitta wanda yake ba ta Allah ba, ko wanda ba su yarda da Allah ba, sun san nature, sun san wanda ba nature ba. Ba za su taɓa ce maka abin da yake na nature ne, su ce wannan daidai yake da ba na nature ba. Sun san cewa wannan nature ta fi ƙarfin mutum, ba su ne suka yi ba. Shi yasa suke da nature, suke da artificial. Artificial sun san su suka yi, amma nature kuwa sun san ba su suka yi ba, sun san na Allah ne, kuma ɗaya ne. To sai Allah ta'ala ya ce qul afara'aytum, wannan an yi ne domin ai tartibin wannan jumla. To ku bani labari, in dai kun ce Allah shine ya halicci sama da ƙasa, to ku bani labari, ma tad'una min dunillah, abubuwan da kuke bau, kuke kiran su, kuke bauta musu ba Allah ba. In aradani Allahu bidur, in Allah ya nufe ni da mummuna, kowace irin mummuna ce, domin wannan na kira ce fi siyasin nan, kowane irin mummuna, ko talauci, ko rashin lafiya, ko ƙasa, ko nasara abokan gaba a kaina, in Allah ya nufe ni bisa kaddararsa da abin da ya hukunta, in Allah ya nufe ni da mummuna, hal hunna kashifatu dhurri, su za su yaye wannan cutar da Allah ya nufe ni da ita, aw aradani bi rahma, ko kuma ya nufe ni da rahma, jin kai shine izza da amfani da wadata da nasara, hal hunna mumsikatu rahmati, shin su masu rike, masu danke rahmarsa ne, su hana ta sauko. Allah ta'ala sai ya ce qul, kene da kene, hasbi Allah, Allah maishi na shine Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, masu dogaro ga Allah, masu yin dogaro to gare shi ne kadai za su dogara. Wato wannan shine daidai abin da yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Ibn Abbas, da yace ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al aqlam wa jaffat al suhuf. Wato idan da duk kan waɗanda mutane a dukkan halitta za su haɗu kan su amfane ka da abin da Allah bai rubuta maka na amfani ba, ba za su amfane ka ba. Haka zalika wajen sharri, kun ga wannan muna karantawa, amma wajen mu'amalar shine sai ka same mu a wani wadi, su kuma ka samu duk wannan ilimi na hakika da wannan imani a wani wadin daban. Idan wani abu ya zo ya samu mutum, sai ya imauce zuciya ta bi shi, ta rinjaye a kansa, ya kasa dogaro ga Allah. To a cikin irin wannan halin sai Allah ta'ala ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai faɗa, yace ka ce hasbi Allah, wato maishi na shine Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun din nan in ma ya zamanto maganar Allah ce, yake cewa dukkan masu dogaro wato gare shi kadai suke dogaro. Saboda haka sai ya zamanto wato bayani ne daga Allah kan cewa masu dogaro wato su dogara ga Allah shi kadai, ko kuma yana cikin jinsin abinda aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne, wato ta zamanto siga daga cikin sigogin hasbunallah, siga daga cikin sigogin tawakkali. Domin sigogin tawakkali da suka zo a cikin Alkur'ani, wanda Allah ya ce a faɗe su, ko kuma wanda Allah ya yabi masu faɗan su, guda huɗu ne. Wannan yace hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ta biyu, fa in tawallaw fa qul حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آية كرشية سورة البراءة. جيني حسبي الله عليه توكلت لا إله إلا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيجا تؤككما إتشي ود ألا يفت أما سبحان أنت. يتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kaga Allah ya faɗi masu, ya yabi masu faɗin wannan, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. siga ta uku ta hudu kuma ita ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raqibun kaga Allah yayi fice ce da sun fada haka kaga Allah ya fadi masu wannan ko to sune sigogun guda hudu saboda haka a bisa wannan tafsiri na cewa alaihi yatawakkalul mutawakkilun tana cikin sigar yin dogaro ga Allah hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya daga cikin sigogin dogaro ga Allah to dogaro ga Allah shine mabudin samun nasara ibnu abbas ya ruwaito a cikin tafsirin ibnu abi hatim ban yi tahqiqin isnadin hadisin ba amma daga riwayar muhammad ibnu ka'ab al-qaradi daga abdullah ibnu abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so ya zamanto aqwan nas falyatawakkal ala Allah wanda yake so ya zamanto shine mafi karfi na mutane to ya dogara ga Allah wanda kuma yake so waman ahabba an yakuna aghnan nas wanda yake so ya zamanto shine mafi wadatar mutane falyakun ma inda ma fi yadillah ma fi yadillah aw saqa mimma fi yadayhi wanda yake so ya fi kowa wadata to ya zamanto abin da yake hannun Allah yafi aminci bisa abin da yake hannunsa wannan yafi kowa wadata ya zamanto abin da yake hannun Allah ya fi aminci a gare ka bisa abin da yake hannunka to wanda yake haka yaushe wani zai zo ya nuna kan cewa in ba da mu ba za ka samu nasara mu ne zamu shiga zamu fita a nada ta mu ne zamu shiga zamu fita kaci primary yayin da zai zamanto wanda yake wajen Allah abin da yake wajen Allah yafi wanda yake tafi aminci da shi bisa naka kai da kake naka nema kana ganin ka samu nasarar na wajen Allah yafi aminci kai a wajenka baka da aminci a naka tafi aminci a na wajen Allah to saboda haka taya wani zai zo ya ce zai cika maka baki sannan yace waman arada an yakuna waman ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah wanda yake so ya zamanto yafi kowa daraja cikin mutane to ya ji tsoron Allah to sannan sai Allah ta'ala yace qul ya qaumi amalu ala makanatikum ce ne ya ku mutane ya ku mutane na ku ci gaba da aiki ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil bima ina aiki akan halin da nake ciki fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzi wane ne azaba za ta zo masa da za ta kunyata shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba ta dawwama ta tabbata har wato ta sauka a kansa kun ga wannan shine yaqini wato babu rigima annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hujja ba kuma wai ya nace dole sai kowa da kowa ya zo ya bi shi ba wanda yace ba zai bi shi ba ya rage nasa shi yasa da abinda suke na kafirci da kaidin da suke masa yace ku je ku ci gaba ku yi aiki akan halinku ni ma zan yi aiki akan halina ba dai zan bi ku ba tunda kuma ko ba za ku bi ni ba to fa sawfa ta'lamu za ku sani kaga ya taki sani saboda Allah ya sanar da shi to wanda yake a cikin sani shine wanda yake da yaqini wanda babu abin da zai jijjiga matsayinsa yace fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani me za ku sani wane ne azaba za ta zo masa da take kunyata shi tunda dama can Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗanda yake suke karkade kunnan su ba sa tasirantuwa da alqur'ani kan cewar azaba fa azaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya Allah ya dandana musu wato kunyata wulakanci a nan rayuwar duniya to za ku san wanda azabar wulakanci za ta sami za ta zo masa a nan duniya to kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata su Allah ya kunya wane ne azabar wulakanci ta zo masa makiya annabi sallallahu alaihi wasallam su da yake ce musu imalu ala makanatikum su ne azabar wulakanci ta zo musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma azabar lahira tana nan tana jiran su Allah ya sifanta ta da cewa azabun muqim azaba wadda take muqim wato mai dawwama ai ba za ta gushe ba azaba ce wadda take mai dawwama yuriduna an yakhruju minan nar wama hum bikharijina minha wala hum azabun muqim suna son su fita daga wuta ba za su fita daga cikin ta ba suna da azaba wadda take dawwamammiya tare da su. Allah ta kiyaye mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah muna roƙonka a cikin wannan sa'a mai albarka, sa'a karshe ta ranar Juma'a, muna cikin majalisi daga cikin majalisin da ake karanta littafinka wanda kai alƙawari a harshen annabinka sallallahu alaihi wasallam cewa rahama tana lullube shi, cewa sakina tana sauka a cikin zukatan 'yan majalisin, mala'iku suna lullube su, kuma kana ambaton 'yan majalisin a wajenka. Allah muna roƙonka domin wannan alkhairi da ka faɗa a harshen manzanka sallallahu alaihi wasallam, kuma muka gaskata manzanka sallallahu alaihi wasallam, Allah ka amsa addu'o'inmu, Allah ka yafe zunubanmu, Allah ka yafe kurakuranmu, Allah ka ji magabatanmu, Allah waɗanda kuma suke da rai Allah ka ba mu lafiya da imani. Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suke mana wasiya da ni musu addu'a a cikin wannan majalisi, Allah ka biya musu buƙatunsu, Allah ka amintar da su daga abin da suke jin tsoro, Allah ka ba su kariya da kariyarka, Allah ka ba su aminci da amincinka. Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da amincinka. Allah ka karɓi wannan ibada ta mu. Allah ka sanya mu cikin intattun bayi a wannan wata. Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke azumtar wannan wata imanin wahtisaba. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suke tsayuwar daranta imanin wahtisaba. Allah ka sanya mu cikin makaranta alqur'ani. Allah muna roƙonka ka cece mu da ceton alqur'ani. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abinda zai tabbatar da hujjar mu yayin fitar rayukanmu. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abinda zai tabbatar da hujjar mu lokacin tambayar kabari. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto mai ɗebe mana haso a cikin kabari. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto sanadiyar aminci ranar babban razani. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abinda zai tabbatar da ƙafafunmu akan sirati. Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto mai ceton mu da shigar da mu aljanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka amincar da wannan ƙasa ta mu. Allah rundunonin makiya waɗanda suka zo daga ƙasashen ƙetare domin kawo mai maya a wannan ƙasa ta mu, Allah ka amincar da mu daga sharrinsu. Allah ka fitar da su daga wannan ƙasa ta mu. Allah ka kare mu da kariyarka. Allah ka ije mana dukkan abin ki. Allah duk wanda suke neman amincinmu da zaman lafiyarmu da addininmu da al'ummarmu suke neman mu da sharri, muna roƙonka ka mayar da sharri ke zuwa gare su. Allah ka sanya mummunan shirin da suke ya zamanto shiri ne akan har halaka kawo kansu. Allah ka mai da kaidinsu ya zuwa gare su. Allah ka isar mana sharrinsu da ƙarfinka. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah waɗanda suka ɗauki makamai ga wannan ƙasa tamu da kuma 'yan uwanmu musulmi a garuruwa da biranenmu da ƙauyukanmu da gonakinmu, Allah ka ije mana sharrinsu. Allah ka yi mana maganin wannan musifa. Allah ka dakusar da kaifinsu. Allah ka ba da nasara a kansu. Allah jami'an tsaronmu da suka ɗauki makami a kansu, Allah ka ba su nasara a kansu. Allah ka shirye su da shiryarka. Allah jami'an kuma shari'a waɗanda yake ake kai waɗannan abubuwa zuwa gare su, wanda muke fata su tsaya a kan yin hukunci na adalci wanda zai maganin ɓarna, muna roƙonka Allah ka shiryar da su. Allah ka ƙarfafa su wajen tsayar da adalci. Allah ka shiryar da shugabannin wannan ƙasa tamu. Allah ka shiryar da su wajen riƙon amana. Allah ka shiryar da su wajen ba wa masu haƙƙi haƙƙinsu. Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar wannan al'umma da inganta tattalin arzikin wannan ƙasa. Allah muna roƙonka ka saukar da wadata da arziki a cikin wannan ƙasa. Allah ka yaye tsananin talauci da muke fama da shi. Allah abinda yake gabanmu na zaɓe wanda za a yi, wanda daga nan kafin wani zuwan azumin za a yi shi, muna roƙonka Allah ka fitar mana da shugabanni na kirki. Allah ka ba mu shugabanni na kirki waɗanda yake za su riƙe amana, waɗanda yake za su kyautata rayuwar al'umma, za su zamanto masu tausayi ga talakawan wannan ƙasa. Allah muna roƙonka ka ba da izza ga wannan addini namu. Allah ka tsare malaman wannan al'umma. Allah ka tsare malaman sunnarka. Allah ka tsare malaman sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah muna roƙonka
ka taimaki ilimin alqur'ani ka taimaki ilimin sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah wadanda suke yaki da sunnan annabinka Allah ka yake su
amin
Allah ka karya karfin su
amin
Allah ka wadanda suke taimaka musu da su da wadanda suke taimaka musu Allah ka buce hakkin su Allah ka buce Allah ka sanya su cikin dubbai Allah ka yi mana magani sharrin su Allah ka ije masifar su daga gare mu Allah ka da kusar da kaifin su Allah ka bada izza da addininka da sunnan annabinka da littafinka da bayinka mu'minai Allah ka sanya mu a cikin su اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين